Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM da radio amfani da Sarauniya da Fara da Noman da Dalal da kuma Niya ko kuma BOY Africa zango na 102.5. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boyhausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalu a sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Talata 26 ga watan Maris 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud.
To Hafiz, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya gamu su 100% da rahoton kwamitin Robert Mueller da ya gudanar da binciken katsalandan din Rasha a zaben Amurka. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya katse ziyarar da ya kawo nan Washington, amma kuma ba tare da ya tafi da abin da aka kwatanta a matsayin wata babbar tsaraba ba. Sannan ƴan majalisar dokokin Burtaniya sun kada kuri'ar amincewa da karbe ragamar yunkurin kucewar kasar daga tarayyar Turai daga hannun Prime Minister Theresa May.
Bala Abdulkadir Muhammad of the PDP, having satisfied
the Bala Abdulkadir Muhammad na jami'ar PDP, isa cimma buƙatar doka kuma ya samu kuri'u mafi rinjaye shine ya lashe zaben.
Babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamnatin jihar Bauchi kenan, Farfesa Kyari Muhammad, yayin da yake bayyana Bala Muhammad na jami'ar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar. To a ɗaya bangaren kuma, kone hukunci kotun daukar kara dake jihar Sokoto ta yanke dangane da dambarwar ƴan takarar jami'ar APC na jihar Zamfara.
Kotun daukar kara dake zamanta a Sokoto ta jingine wancan hukuncin na babbar kotun Gusau, inda tace babu shaidun cewa jami'ar ta APC ta gudanar da zaben fidda ƴan takara kafin gudanar da babban zaben shekara ta 2019.
Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda ke cike da farin ciki, ya yabi kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta, yayin da kuma yake kumfar baki kan bukatar da ƴan jam'iyyar Democrat suka mika ta fitar da cikakken rahoto da ya binciki shishigin da Rasha ta yi a zaben 2016. Binciken da ya wanke Trump daga zargin cewa ya haɗa kai da hukumomin Moscow, amma ba tare da ya wanke shi daga zargin da ake cewa ya yi ƙoƙarin hana binciken ba. Yayin da yake magana a fadar gwamnatin White House, shugaba Trump ya bayyana Mueller a matsayin mutum mai dattaku, yana mai cewa ya gamsu 100% da rahoton binciken.
There was no collusion with Russia. There was no obstruction and none whatsoever.
Yace babu wani hada kai da muka yi da Russia, babu kuma wani yunkuri na hana doka ta aikin ta. Wannan rahoto ya tsame ni daga dukkanin waɗannan zarge-zarge. Sai dai yayin da ya fitar da takaitaccen bayani kan rahoton binciken na Mueller a ranar Lahadi, wanda ya karba daga hannun Mueller, babban attorney general din Amurka William Barr ya ce rahoton bai fidda matsaya ba kan ko shugaba Trump ya aikata laifi ko kuma ya yi yunkurin hana doka ta aikin ta. Shi dai Trump ya sha sukan kwamitin binciken na Mueller, inda ya rika kwatanta shi a matsayin bita da kullun siyasa. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya kasa ziyarar da ya kawo nan Washington domin ya koma gida ya tunkari matsalar harin roka da aka harba cikin kasarsa daga yankin zirin Gaza. Kodayake kafin ya koma gida a jiya Litinin, Netanyahu ya tafi gida da wata babbar tsaraba daga shugaba Trump, wanda ya rattaba hannu kan wani umarni da ya nuna Isra'ila ce ke da mallakin yankin Tiddan Golan ko kuma Golan Heights a Turance.
You show that when you recognize Jerusalem as Israel's capital and move the American embassy.
Prime Minister Netanyahu kenan yake fada wa shugaba Trump cewa Amurka ta sha nuna wa Isra'ila gata iri-iri, ta yi wa magashi ka nuna mana gata ta hanyar ayyana yankin Golan Heights a matsayin mallakin Isra'ila. Wannan saka hannu da shugaba Trump ya yi kan batun yankin na Golan Heights ka iya karfafa tagomashin Netanyahu a cikin gida, yayin da kujerarsa take rawa a daidai lokacin da yake neman wani sabon wa'adi a zaben da za a yi a wata mai zuwa. A watan da ya gabata, ƴan sandan kasar sun ce sun sami Netanyahu da laifukan cin hanci da damfara da kuma zambakin aminci. Ƴan majalisar dokokin Burtaniya sun kada kuri'ar amincewa da karbe ragamar kucewar kasar daga tarayyar Turai daga hannun Prime Minister Theresa May, a wani yunkuri na ganin sun cimma wata matsaya da za ta kasance karbabbiya ga kasar da kuma tarayyar Turai. Kuriyar da aka da majalisar wakilan ta samu mutum 329 da suka yi na'am da kudurin. Kana 302 suka nuna akasin haka. Ciki har da wasu ministocin gwamnati uku da suka yi murabus daga mukaminsu dan dai kawai su nuna goyen bayan su ga kudurin. Wannan kuriya da aka da a jiya Litinin na nufin daga gobe Laraba ya majalisar za su fara duba hanyoyin da Burtaniya za ta fice daga tarayyar Turai waɗanda za su kasance karɓaɓɓu ga ƙasar da kuma kungiyar abinda Prime Minister May ta kaza yi lamarin da kuma ake ganin zai bar makomar gwamnatin ta cikin hali na rashin tabbas. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya ce majalisar ta saka kokon neman taimakon dala miliyan 282 domin a tallafa wa waɗanda bala'in guguwar Idai ta shafa a Mozambique. A jiya Litinin Mark Lowcock ya ce za a yi amfani da kudaden wajen samar da ruwan sha, magunguna da tsaftace muhalli, da samar da abinci da kuma taimakawa al'ummar da bala'in ya shafa domin su koma bakin sana'o'insu. Guguwar ta Idai ta halaka kalla mutum 750 a Mozambique da Malawi da kuma Zimbabwe da ke makwabtaka da juna, sannan ta raba dubban ɗaruruwan mutane da muhallansu. Ita ma gamayyar kungiyoyin bada agajin gaggawa ta Red Cross da Red Crescent ta nemi taimakon dala miliyan 30.5 domin a samar da kayayyakin agaji ga mutum 200,000 da suka fi galabaita sanadiyar wannan guguwa. Sakataren Janar na gamayyar kungiyoyin El Hadi Assai ya nuna bukatar samar da waɗannan kudade bayan wata ziyara da ya kai wani sansanin da mutane suka yi fake.
One of them I visited, it was in a school, 3,000 people in a school of 50.
Yace ɗaya daga cikin inda na ziyarta makaranta ce tana ɗauke da mutum 300,000 kuma ajujuwa 15 ne kacal a cikinta, ban ɗaki 6, sannan ita kanta makarantar ambaliyar ruwa ta mamaye wani sashinta. Kafar yaɗa labarai ta ƙasar Iran ta rawaito cewa ambaliyar ruwa ta halaka mutum 20 a yankunan ƙasar da dama, yayin da ƙasar ta Iran suka dunguma shafukan sada zumunta suna sukar hukumomin ƙasar kan yadda suka yi wa lamarin rikon sakai na kashi. Kakakin hukumar bada agajin gaggawa a ƙasar ta Iran ya faɗa wa tashar talabijin ta Iran cewa ambaliyar ruwan wacce ta auku a jiya Litinin ta shafi larduna 25 cikin 31 da ƙasar ke da su. Kamfanin dillancin labarai na Tasnim ya rawaito wani jami'in bada agajin gaggawa yana cewa mutum 18 sun mutu ne a birnin Shiraz da ke kudancin Iran, sannan wasu mutum 2 sun mutu a wasu larduna 2 da ke yammacin ƙasar.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Fagen rahotanninmu kuma za mu fara daga Bauchin Yakubu da ke Najeriya, inda babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Farfesa Kyari Muhammad ya bayyana tsohon ministan babban birnin tarayyar Najeriya Sanata Bala Muhammad Gauran Bauchi a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar wanda ya gamu da kwan-gaba-kwan baya kafin daga ƙarshe aka sanar. Ga wakilinmu Abdulhab Muhammad daga Bauchi da cikakken rahoton.
Da farko dai ga bayanin da babban jami'in sanar da sakamakon zaben gwamnan ke cewa.
I, Professor Kyari Muhammad, hereby certify that I was the returning officer for the Bauchi State Governorship election 2019. That Bala Abdulkadir Muhammad of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected.
Ya ce shi Professor Kyari Muhammad ya tabbatar cewa shi ne babban mai sanar da sakamakon zaben gwamna na jihar Bauchi na shekara 2019 da aka gudanar, wanda Bala Abdulkadir Muhammad na jami'ar PDP bisa cimma bukatar doka kuma ya samu kuri'u mafi rinjaye shi ne ya lashe zaben. Wakilin jami'ar PDP a wajen bayyana sakamakon zaben ya bayyana murnar jami'ar tasu.
Sunana Honorable Tanko Dusu, ni ne wakilin PDP wajen collation da declaration na gwamnan jihar Bauchi.
Ko ga sakamako an bayyana ya kuka karbe shi?
To alhamdulillah, shi hidima daga Allah ne, kuma Allah ya tabbatar daman shi ne ya faɗa, shi ne yake cewa ka zamanto ka zamanto. To yau ne duk kokarin da muka yi, duk soyayyar da muka yi a faɗe ta kafin yau yau ne Allah ya kaddara da wannan lokaci da zai zamanto za a kira a karbi result din na a jaddada a tabbatar da dan takarar mu wato sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ya zama gwamna.
Wani mai sa ido a harkar zabe ya bayyana cewa an gudanar zaben cikin nasara babu tashin hankali.
Sunana Abdullahi Doma, ina ɗaya daga cikin masu sa ido na wannan zaben daga farko har zuwa yanzu na kungiyar Bauchi State Political Cycle. Wallahi alhamdulillah babu abin da ya yi min dadi kaman yanda aka fara wannan zabe lafiya kammala cikin koshin lafiya. Wannan abun farin ciki ne ga al'ummar jihar Bauchi da kuma an yi zabe shi kuma jihar Bauchi zabu abin da ransu yake so kan kuma gabatar musu abin da ransu yake so.
Daga bisani zababben gwamna mai jiran gado Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ya gana da manema labarai don godewa al'ummar jihar Bauchi sabili da zabensa da suka yi.
Allah cikin ikonsa da rahamansa da yau aka kawo sakamakon zabe cewa ne Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi na zama gwamna elect na jihar Bauchi kuma dan uwana distinguished senator Baba Tela ya zama mun dipici. To a gaskiya mutane da yawa sun bada gudumawa a wannan hubbasa da muka samu. Wannan abu da muka samu wato shi kansa abun godiya ne kuma abin da ya kamata mu gane mu duba cewa akwai fa kalubale. Wato dole mu yi iya kokari kada mu bada kunya wanda suka ba mu wannan dama wanda gishikin sa shine neman canji wanda mutanen Bauchi suke so.
Bai takaddan taya munna da muka gani takaddan taya ka munna daga shi wajen gwamna shin ka samu wannan takadda?
Har yanzu ban samu ba amma na ji labari cewa an tura shi a kafofin labarai kuma na ji daɗi amma ina jira in ga mai kudirin wannan wasiƙa take.
Masu kaɗe-kaɗe da raye-raye su ma sun cashe kafar haka. Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad har yanzu dai batun siyasa ne inda wata kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a jihar Sokoto ta jingine hukuncin babbar kotun Gusau wanda ta ce babu shaidun cewa jam'iyyar APC reshen jihar Zamfara ta gudanar da zaben fidda gwanin 'yan takara kafin gudanar da babban zaben shekarar 2019. Sai dai 'yan takarar ɓangaren gwamnan jihar sun ce za su ɗaukaka ƙara. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyinna ya aiko mana daga Sokoto.
Jagoran 'yan takarar nan takwas na gwamna a jihar ta Zamfara da ake yi wa lakabi da G8 Sanata Kabir Garba Marafa tare da sauran 'yan uwansa 'yan takarar da suka nemi tsayawa takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC su ne suka gabatar da ƙarar inda suke kalubalantar hukuncin babbar kotun jihar Zamfara wadda ta tabbatar da cewa jam'iyyar ta APC ta gudanar da zaben fitar da gwani. To sai dai a hukuncin da ta yanke a yau kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a Sokoto ta jingine wancan hukuncin na babbar kotun Gusau inda ta ce babu shaidun cewa jam'iyyar ta APC ta gudanar da zaben fidda 'yan takara kafin gudanar da babban zaben shekara ta 2019. Barista Siraju Garba Gusau na cikin lauyoyin da suka halarci zaman kotun ta ɗaukaka ƙara ya kuma yi ƙarin haske akan hukuncin da ta yanke.
To da alƙalan suka zo suka fara da abu na farko suka yi bayanansu suka kawo hujja suka ce lalle ita wannan kotun High Court tana da damar ta saurari wannan ƙarar da masu ƙara suka shigar. Su sake kuma cewa dalili na biyu su waɗanda suka shigar da ƙara dukkanin su sa aminta da cewa 'yan takara ne domin 'yan jam'iyyar APC ne kuma sun sai form suna son su shiga takara doka ta yadda. Issue na ɗaya da na biyu ta ce waɗanda suke ansa appeal ta yadda da abin da suka faɗi. To amma issue na ƙarshe ne wannan na uku na huɗun su ne anka haɗe wuri guda cewa ita waccan ƙaramar kotun bata bi wannan shaidun da anka gabatar ba na shaidar mutane da takardu bata bi su yadda ya kamata ba ta kai matsayinta. Akwai takarda da ita hukumar zaɓe INEC ta aika ma shi Adams Oshomale take cewa ba a yi primary election ba. Sannan akwai kuma takardar da sun ka ce shi shugaban jam'iyyar APC na jihar Zamfara shi ma ya aika. Sannan akwai takardar da shi ma Adams Oshomale sake aika ma INEC ya ce ai za su sa 'yan takara a jihar Zamfara. To waɗannan abubuwan ne sun ka duba sai suka ce don haka suka ce abinda kotun ta yi to ta aminta da cewa kotun ba ta yi bincike sosai ba akan wancan abinda haka sun aji wannan hukuncin gihi. Ba su ba da wata ƙura ba sun ka ce ga wani ɗan takara ko a ta yi ɗan wata jam'iyya ko wani abu a haka suka yi shirin.
Na tuntuɓi wani masanin shari'a a jihar Sokoto barista Kabiru Madawaki domin jin shin menene matsayar ƴan takarar jam'iyyar ta APC da aka bayyana cewa su ne suka lashe zabukan da aka gudanar na gwamna da ƴan majalisun dokoki na jihar na tarayya makonni biyu da suka gabata a jihar.
Za a fahimci ga matakacin da kaga fati aka zaɓe ba individual ba APC ta ce idan an samu sulhu tunda ko da mu wancan jadawal din na farko na Abuja abin da ya ce an ba da dama INEC ta karbi a yi including da APC ga zaɓe logo da APC kawai ka gani ga na abin da ta fara babu hoton dan takara so idan kila suka samu dama aka samu national working committee suka furo nasu list suka ce okay wannan ga consensus list shikenan in har ko ta ba da dama ta ce aka ga wannan na shi da aka ba shi asali amma wancan na zaɓe shi ba zaɓe na ba ai zabe goda haka ba karba so na san cewa yanzu ba za a bari abin ya dace sosai irin haka nan ba sai dai a sake ba national working committee dama su turo da wani consensus list wanda za a karba party haka da ba dan takara ba wanda zai kada kutare su na siyasa individual dan takara a ce su ne party ke ba su
to sai dai duk da yake kotun a karkashin jagorancin mai shari'a Tom Shaibu Yakubu bata fito ta bayyana al'amari na gaba ba bayan yanke hukuncin amma lauyoyin ƴan takarar bangaren gwamnatin jihar sun ce za su ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Alkali nura da duniya shari'a yau tana
Badallah a gaida Murtala Faruk Sanyin na har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa ƙarfe 1:16 na dare ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya
wannan abubuwa ana yi ne saboda a bata lokaci ana ga kamar akwai wani abu da zai iya fadowa daga sama don a yi galaba akan jam'iyyar PDP kuma duk inda za su je duk inda za su kewaya kuli'a 32,000 da doriya tana nan tana jiran su kuma ba su da wani kofa da za su iya shawo kan wannan matsalar.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Bayan zaben gwamnonin da aka yi a ƙarshen makon nan da ya gabata a jihohi 6 na Najeriya har yanzu akwai jihohin da ba tabbas na ko wace jam'iyya ce ta lashe ko za ta lashe zaben yayin da duk inda aka tabbatar da kammalar zaben jam'iyyun da aka kada suna ci gaba da korafin cewa ba a yi musu daidai ba. Ana cikin haka kuma sai ga wata sabuwa da wata kotu a Sokoto ta bambaro wa jihar Zamfara jiya inda ita kotun take kalubalantar zaben fidda gwani da jam'iyyar APC ta yi a Changusau. Ga gutsarin bayanan da wakilin mu a can Sokoto Murtala Faruk Sanyin ne ya samu mana kan wannan hukunci.
Kotun daukaka kara da ke zamanta a Sokoto ta jingine wancan hukuncin na babbar kotun Gusau inda ta ce babu shaidun cewa jam'iyyar ta APC ta gudanar da zaben fidda ƴan takara kafin gudanar da babban zaben shekara ta 2019. Ta tuntubi wani masanin shari'a a jihar Sokoto barista Kabiru Madawaki domin jin shin menene matsayar ƴan takarar jam'iyyar ta APC da aka bayyana cewa su ne suka lashe zabukan da aka gudanar na gwamna da ƴan sun dokoki na jihar na tarayya makonni biyu da suka gabata a jihar.
Kaga fati aka zaɓe ba individual ba APC ta ce idan an samu sulhu tunda ko da mu wancan jadawal din na farko na Abuja abin da ya ce an ba da dama INEC ta karbi a yi including da APC ga zaɓe logo da APC kawai ka gani ga na abin da ta fara babu hoton dan takara so idan kila suka samu dama aka samu national working committee suka furo nasu list suka ce okay wannan ga consensus list shikenan in har ko ta ba da dama ta ce aka ga wannan na shi da aka ba shi asali amma wancan na zabe shi ba zabe na ba ai zabe ba haka ba a karba so na san cewa yanzu ba za a bari abin ya dace sosai irin haka nan ba sai dai a sake ba national working committee dama su turo da wani consensus list wanda za a karba party haka zaba ba dan takara ba wanda zai kada kutare su na siyasa individual dan takara a ce su ne party ke fasu.
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaishe ka Murtala. To duk da haka dai bayan zaben ranar Asabar din akwai akalla gononi guda hudu wanda za su yi tazarci akan wa'adi na biyu. Wannan sun hada da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwa da na Plateau Simon Lalong da na Kano Abdullahi Umar Ganduje da kuma na Benue Samuel Otom. Amma har yanzu ana ci gaba da takaddamar warware wanda suka cinye zaben nan a jihohin Rivers da Adamawa. Bari mu je Yola.
A wannan Talatar ne ma ake sa ran kotu a jihar Adamawa za ta yanke hukunci na koshin ta da hurumin sauraron shari'a da jami'ar MRDD ta shigar a gabanta da zargin cewa ba a ma saka hoton jam'iyyar ba a zaben gwamnati da aka yi. Lamarin da ya kai alkalin kotun Justice Abdulaziz Waziri ba da umarnin da a dakatar da karshen zaben gwamnati na jihar da tun farko ma aka shirya za a gudanar a wannan Asabar da ta gabata. Kafin ma dai wannan dakatarwar jam'iyyar PDP ce ma ke kan gaba a sakamakon da aka samu tun farko inda ma ta yi wa jam'iyyar APC da ke mulki a jihar rata na kusan kuri'u 30,000 da doriya. To wai ko me jam'iyyar ta PDP za ta ce game da wannan shari'a? Honorable Abdullahi Adamu Farembe shine mako sakataren jam'iyyar ta PDP PDP a jihar Adamawa.
To ai ba mu tsorata ba don kuma farko ma alƙalin da ma shari'a take gaban shi ayoyi sun fada ba hurumin sa bane. Kuma mu ma da muke Lagos ainihin tsarin mulki na ƙasa mun san cewa ba hurumin sa bane. Wannan abubuwa ana yi ne saboda bata lokaci ana ga kamar akwai wani abu da zai iya fadowa daga sama don ai galaba kan jam'iyyar PDP. Kuma duk inda za su je duk inda za su kewaya kuli'a 32,000 da doriya tana nan tana jiran su kuma ba su da wani kofa da za su iya shawo kan wannan matsalar.
Yanzu haka ma dai tuni wasu 'yan takarar gwamna suka soma kokawa game da wannan dambarwa ta jihar Adamawa inda shugaban haɗakar 'yan takarar gwamna Alhaji AA Uba ya ce su sun zagu domin jin hukuncin da alƙalin kotun Abdulaziz Waziri zai yanke a yau Talata.
Kotu za ta sake zama yau Talata kamar yadda ta faɗa a baya. A matsayina na ɗan takara a jihar Adamawa kuma ɗan takara gwamna ina roƙon kotu yanda aka ce za a sake unit 44 a jihar Adamawa a sake unit ɗin amma in fa aka ce za a rusa zabe ne to gaskiya wannan zai dan iya kawo ɓaci rai ga wasu a jihar Adamawa zai iya kawo kuma tangarda ga wasu a jihar Adamawa.
Ita kuwa ta bangaren hukumar zabe INEC ta ce ita shirye take ta gudanar da zaben da zara an bada hukunci. Barista Kasim Ganagaidan shine commissioner hukumar zaben ta INEC a jihar Adamawa.
Na cikin shiru muna shirye muna jira duk sanda aka ce mu ci gaba mu aiki sai mu je mu aiki a kotu muke jira kawai insha Allah.
Tawage Sheikh Ibrahim to daman shi Ibrahim ya riga ya tattauna da wasu kusoshi biyu na manyan jam'iyyun siyasar na Adama da wato ya yaji gumbi na PDP da kuma Ahmad Lawan na APC kai shi wannan zaben na gwamnatin jihar da kuma ma wanda ya wuce na shugaban kasa a cigaba dai da fashin bakin da muke muku akan wayannan zabukan na Najeriya ita ma muhawara da Ibrahim Abdulaziz ne ya jagorance ta.
Akwai batun da ake na kan cewa wasu wuraren ana ganin kaman kan cewa alƙaluman da aka bada bai zo daidai da yawan jama'a ba inda suna ganin inda ita PDP kin tabbata misali da irin jihar Yobe da makamantan su hakan nan ko kuma kuna magana kan cewa su suka yi magudin zabe da sanan su hakan nan ya zabinta dukannin ku kenan ku yi magudin
zabe in ka duba Yobe da kake magana da Maiduguri PDP ba taba cin zabe a wurin ba tunda aka kafa su aka fara demokradiya wannan wuri da kullum ba sa tafiya inda PDP take kuma don abunda suka kawo nan yanzu ma sun mamaki PDP adalci saboda bai kamata ma a ce Yobe da Maiduguri PDP ta samu kuriya ko kwade ba bon amma da jaka sa siyasa ne da inda zaka samu APC ba markici sai sa kaga dan kuriyun da suka samu aka bar musu aka nan su amma da su ne ina so tabbatar maka ba za su ma bari a samu wannan kuriyun ba so da taraba da Adamawa PDP ba su zabe ba bon amma ka sarkici nasu suka san me suka kulla anan suka je suka tabbata suka juya zabe suka juya kuriyu suka juya abinda aka samu suka kai suka nan su Abuja suka ce ga abinda bon amma mu ai mun fada anan lokacin da aka nan su mun fada mu ba mu yadda da wannan zabe da aka yi Adamawa ba don akwai wuran da ba ya zabe ba duk inda suka ci zabe lokacin da me suka ci zabe ba zabe aka ba bon amma duk da haka hukumar zabe ta tsarayi ba shi zan ga maka ai na PDP da na sai mu ce yi duk haka bari na PDP kuma saboda rashin adalci da ake a PDP shi yasa muka koma APC shi zan ce ga maka duk abin da kaga aka yi na abin da nake faɗa na ba ƙarya bane na sani duk haka shine su koyi Adamawa sun yi rigin amma mu duk inda muka ci zabe APC ta ci zabe a Najeriya gaba daya mu kuri'u na jama'a suka ba mu
lokacin kuna PDP kun a ran guzo ku
lokacin da muke nake PDP ai abin da muke kenan ana cin tabata ta zabiya
to na gode ta masu tsara kun dai dukkanin su da gidan su dai suka zo suka raba gari to na ji abin kuma ga yaji gombi wai ya kuka ji ne da fadoro wani kusan jam'iyyar ku a Najeriya Senator Bukola Saraki da cewa suna ganin kamar cewa jami'ar take mulki ta so ta kada gaggan guda uku su marafo guda uku wanda ko da su kawai suka kada to amma sun kada guda daya wadannan turaku guda biyu an kasa wato buin dogara da kuma Dino Malai amma ya kuje da fadar Saraki
wannan fadar Saraki fada ne na cikin gida na fada ne cikin gidan sun da bai shafi jami'ar PDP ba dan haka idan ka dauki wannan akwai akida su na can kwara wanda su suka san abin su ba za mu yi cewa komai ko ba zan ce ma komai akan wannan ba to zaka mun giso kuma in kira ga shi Amin Lawan ya sani ba cewa Adamawa ta riga ta kubuce musu yanzu a Gombe Hong wallahi wallahi zabe ba na san abin da aka yi aka je kure mu 1000 da wani abu aka ba na kuma san kudin da aka bada kuma muna da ita kuma za mu gabatar da ita mu muka ci zabe amma zabar Gombe Hong amma kan a ce wani lokaci kan mu je mu tackle wannan a riga an announcing an hada baki da hukumar zabe ai an announce abin da
ta ko su bitu da za
a yi a da ke muna tafiya da lokaci ne muna tafi
guda hudu yanzu na tare yan wani sai toci biyu cikin uku wannan is Amin Lawan shi dan gata ne dawo kawai ya hade wa bindiri domin shi ne gwamnati da
rasu to wannan kafin mu dawo Adamawa har yanzu dai muna batun maganar tarayya ne Amin Lawan misali akwai wasu senatocin ku a tarayyar Najeriya da suka fadi jam'iyyar ita PDP ta dauka alal misali anan akwai sanata binta masu garba idan ka duba kuce ta ma shugabancin jami'ar ta sha kai jami'ar PDP ta dauka da sansu akwai wasu juhi da makamantan su hakan nan ka dubi jihar Benue jihar Kudu da makamai Rivera Fabio a tare Najeriya wanda shi ma kusana wannan tafiyar government da kuka yi ya kuka ji
to ba mu ji dadi ba shi yasa muke ce maka kaman na binta akwai inda aka yi over voting wanda muka ce ba mai zada hukuncin zaben kuma mun fice shi akai haka kuma na gefen mahalla yadi shi ma da something so in ka duba yanzu ita hukumar zabe na kasa muna jira mu ga wani hukunci za ta yi eh duk ba mu ji dadi ba amma wannan na maka cewa an bari ayin demokradiya saboda dace muna kama karar na PDP da ba za mu yi da su faɗi zabe ba bura amma in ka duba duk da taurin kai da jinin mala da rashin kunya da yayi mana da yace zabe an bashi so kaga da a ce PDP suke mulki ina son tabbatar maka wannan mutan duk ba za su da ba kuma ka duba ƴaƴan mu da suka fada zaben ƴaƴan nan su ba su ci ba amma da su suke mulki ba za su yi wannan ba shi yasa nake son tabbatar maka da cewa in kana neman jam'iyya mai adalci in ka wuce APC to baka san me kake nema don haka APC ta da kadan jam'iyya take da adalci a Najeriya shi yasa je gani idan aka yi zabe ko dan ta dai fadi za ta yi accept defeat ko kuma wace zabe za ta bayar amma da su ne ba za su yi wannan ba so shi yasa ke ga mutane mu mun yi zabe tsakanin mu da Allah ko ba dan ga maka APC jam'iyya ce kada ta zabe ta ba ku ko ba amma kudade da aka bayar da shi aka shigo da shi Adamawa don ayi zabe don mai don a ci ko baka ci zabe na rantsa da Allah kudin ya kai da wani dan takara a Najeriya
to nagode to Alhaji Haji idan muka duba abin da ya faru a Adama kusan ana iya cewa tamkar ilmanu ne ya ce zaben shugaban kasa da sauransu hakan nan ɗan takarar ku ya sha da kyar kuna ganin za ku iya kai bentan ko a zaben gwamna
Ibrahim duk mutumin da ya san alƙalama ya kuma san hasashe da ke gani yake lura yake tunani a kai maganan ɗan takarar ma sha da kyar bai sha da kyar ba na son ga maka cire wannan maganar jihar ce ka fahimta na biyu kuma maganan cewa za mu ce zaɓe a jihar Adamawa wannan ba sai ma ka tambaye ma Ibrahim saboda idan ka lura mazaɓun da muke da su da kurai da muke da su babu inda za a ce APC za a ci jihar Adamawa da ba jihar ta bace na so a san wannan jiha ce ta PDP da ba jihar ta bace kuma magana cewa APC suna mulkin gaskiya suna ba sa kama kaya ba sa kashe kuɗi yayi duk wannan kuɗi ka an kashe babu iyaka mun san abin da kai
ya haji dan ka duba kan cewa kuma kuna da ko matsala cikin gida a ganin kan cewa dan takarar ku na gwamnati wata kila a ko dan hayi gurba su yafe masa ba in ya fito lokacin gwamnati
da mutum eh wannan gwamnati tsakanin su Allah muke roko wannan abin da yayi ma wani ban sani ba ko wani zai yafe mai ko me ini ban san wannan magana kake ba ban san ko fintira yayi ma wani laifi wanda ba hayi kai ba zai yafe masa ba ban sani ba
na ga amma lokacin dariya kuma akwai batun kan cewa gashi zaben gwamnati na tafe kuma Adama ana ganin tamkar kayan da ita jami'ar ku ta sha a hannun jami'ar adawa ta PDP Adama tamkar ɗan manuniya ne na irin kayan da za ku sha wannan na zana lokacin da akwai rikicin cikin gida a kuma wanda ake zargin ginkan cewa sun ci amanar ita jami'ar a zaben nan da ya gudana za ku dinke barakan nan kafin nan
eh to da farko za mu dinki wannan barakan kuma na son tabbatar maka ko tijin da tana fama da natar kici na cin gida bara ma na son tabbatar maka da cewa da ikon Allah za mu ci zabe gwamna kuma ya zabe shugaban kasar ma mun ci idan ka duba shi yana magana cewa ba su fadi zabe ba ya su fadi zabe tun da dan takarar su ya fadi wurin nashi ya fadi ward nashi ya fadi local government nashi ya zana dan takarar shugaban kasar gagara ka akwati na gagara ka ward nawa gagara ka local government da nake ciki so kaga daga nan zaka su fadi zabe tun
fadan jare ne nan faka da kuriya
ai na ka da kuriya ai inda ka da kuriya wuri kake so duk ga bayan da za a yi kace mini kana jada amma kana kada gura wuri so duk inda ka kada kuriya waje lokacin gamen naka kai ina gidan shirki a ina yake zama a jime ta yake kowa tana ayyolo nan yake so ayyolo nan ya fadi
za ka bantan ku za ka kai
ban haka ina son tabbatar maka mun ci zabe ma da ikon Allah mun gama
ka gaishe ku malam mai to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kama rana a tayo daidai wannan lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri yanzu kan muna godiya ga su baki namu Yaji Gumbi da kuma Ahmed Lawan da kuma musamman shi wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya ya kuma dauko wannan muhawara din a madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne a Washington
masu sauraro Aimanu Abba ba za mu iya kawo muku takaitaccen labarai ba yanzu anan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hanci yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Mahmud Lalu da ya tana ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai da hanci
Afrique, le monde aujourd'hui.